الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفع به الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشار بالقلب المنفوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يظهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد بالحق المحض الذي بعث الله به رسولا، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. الباب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وألم أكي يساك هذا معنى سافية الهدي ثلاثين قول ليلة سابة متفق جيد أشهر لترى قول تدمى ثلاثين قول ليلة وطن جماد الأولى shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 29 ga watan 1 shekara ta 2017 lissafin milenniya. Darasin mu na 14 karatun da muke a littafin Ighafatul Lafan fi Masaid Ash-Shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Makon da ya gabata mun karanta hadithin, ko in ce athar na Hudhayfa ibn al-Yaman, wanda ya faɗi cewa zukata iri huɗu ne: fa qalbun ajrad fihi sirajun yuzhir fa dhalika qalbul mu'min, akwai zuciya wadda take ta tsiraitu saboda ikhlasinta ga Allah maɗaukaki kawai take dukkan abin da take aikatawa da neman yardarsa. A cikinta akwai fitila mai haske, wannan shine misalin zuciyar mumini. Akwai kuma zuciyar da take cikin kufe, ita ce wadda ba ta jin la alheri kuma ba ta ba da alheri, zuciyar kafiri kenan. Da kuma zuciyar da take kifaffiya, ita ce zuciyar munafiki. Ya san gaskiya sannan ya yi inkarinta, ya ganta da irinsa sannan ya makance mata. Sannan kuma akwai zuciyar da take ta mudduhu maddatani, abubuwa guda biyu, sinadari biyu suna ƙarfafarta, nan ta samu imani, nan gefen kuma munafinci. To ta fi karkata kuma zuwa ga abin da ya fi yawa, ya fi zama galibi a kanta. To shi ne Malam Ibn Qayyim ya bi wannan asar, yake mana sharhinsa a kowace kalma, yake faɗin me ake nufi da ita daga cikin wannan magana mai muhimmanci. Inda za mu tashi kamar yadda muka ji mana ya karanta: wa ashara bil qalbi al mankusi wa huwa al makbubu ila qalbi al munafiqi. Mun karanta dama ma'anonin zuciya ta farko da ta biyu, ko nan za mu tashi akan zuciya nau'i ta uku. Yace da yace alqalbul munkus, yayi ishara ne ila qalbil munafiki, zuwa zuciyar munafiki. Shine almunkus, ya fassara shi yace huwa almakbub, shine zuciyar dai da aka kife ta, bakin tana da baki budadde amma kuma an kife shi yana kallon ƙasa, ta yadda duk abin da za a zubo na alheri babu kofar da zai shiga shi, kuma babu dama ya buɗe wani ya amfani da shi ta samansa a samu wani abu daga cikinsa na alheri. Kuma ya san abu ya yi inkari, to shi ne dai abin da yake a kife. Qala ta'ala: har kafa hujja da fadin Allah madaukaki da yake cewa fama lakum fil munafiqin me yasa me ku kuka zama dangane da munafikai kuka zama fi'atain kuka zama wato bangare guda biyu ra'ayi ba su tsaya wuri guda ba wallahu arkasahum bima kasabu alhali ko Allah madaukaki ya riga ya kife su saboda ayyukan su arkasahum shine fasara ce aina kasabu ai ja'ala aliyahum asfala وردهم في الباطل الذي كانوا فيه كما الله ya maida su zuwa ga barnan nan da ƙaryan nan da rashin gaskiyan nan da dama akan ta suke Allah ya maida su kanta dan me bi sababi kasbihim saboda aikin da suka tsoruta suka aikata wa a'malihim al-batila kuma ayyukan su na barna waɗanda ba akan daidai ba saboda haka Allah madauki ya kifa su ya juyar da zuciyar su ta zama ba ta karbar alheri sace fa hada sharrul qulubi wa akhbathuha a cikin zukata wannan ita ce mafi sharri kuma mafi muni mafi kazanta mafi abin kyama zuciyar munafiki babu wani mutum a duniya da yake son munafiki ko munafikin ba ya san dan uwansa munafiki don ma'anar munafiki shine wanda zai bayyana da wata sura alhali zuciyarsa kuma ba ta tare da wannan surar da ya bayyana duk dan adam yana son in zai mu'amala da wani ya mu'amala da mutumin da zuciyarsa inda ta dosa ɗaya ne da abinda fuskar ta dosa ko da fuskar da cikin da wajen abu ɗaya ne duk dan adam abin da yake so ke shi yasa zaga ko da zai wa mutum laifi ko an masa laifi ce ni babban abin da bana so shine nuku-nuku da dungu da boye-boye ko ba haka bane to ballantana kuma ubangiji da ya san zukata baki daya mu da bamu san zuciya ba muna kyamar haka ko da matarka baka san ai ta boye-boyen abubuwa kana son komai a gaya maka a tattauna to amma sai ka ga dan adam yana ganin zai iya wa dan adam dan uwansa dabara ya bayyana a gare shi a matsayin yana tare da shi can kuma a ƙasa ba haka bane to wannan dai babu wanda yake son haka to haka nan Allah subhanahu wataala wannan abu shine mafi muni a wurinsa shi yasa kuka ga dangane da munafikai da ya tashi kwatanta mana halinsu ya gaya mana labarin da banda shi da ya halicce su ba wanda ya san me ya yi a cikin zukatan na farko daga cikin alamunsu ya bayyana mana إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإن إتجي ألام الظاهري بذات يدين منافقين سنة نون سنة يودر الله وهو خادعهم الله كمين يميرمس ساكما كن يودرس دعيكي إلى الناس أبين سكي غني الله ينبي مستوى النغو سيس روكا ba a fahimta bane domin da a ce daga munafiki ya abu za a tona ai kun ga an katse masa kofar ya ci gaba da munafinci amma sai Allah ya bar shi kaga ibarin nan da za a yi ba a saukar da aya da wuri ta tona masa asiri ba ai shine an yi masa abin da ya saba yi din ko to sannan kuma idan suka tashi sallah suna miƙewa da kasala ba sa son su je su yi sallah daga an kira sallah kika ji kaman wani abu ne akan dole suke tashi kamar yadda za ka ji mutum ana kiran sallah yana tashi yana wata miƙa da ƙyar sai ce to bari dai mu je mu sauke wannan nauyin ban ce mai yin wannan munafiki ba ne amma alama ce ta cewa baya son yin sallah bari mu je dai mu aje ta yanzu kuma sai a je a kwakwafa ta kwakwakwaf haka ba nutsuwa ba khushu'i ba komai saboda ba abin da yake so ba ke kuma dan adam alaƙarsa da Allah a zuciya wajen sallah kenan yadda yake mu'amala da Allah madaukaki tana da alaƙa da yadda yake alaƙa da Allah a waje ba zai zauna kullum shine saban Allah da yin abin da Allah baya so har ya zama masa hali sannan kuma ya zo ya tsaya gaban Ubangiji ya ce ya nutsu da wahala kaga mutum ya samu nutsuwa inda matan tsakaninsa da Allah ba shiri kun gane me nake nufi in ya zama ɗabi'ar mutum kullum ya saba wa Allah ayyukan da Allah ba so su ne siffarsa to da wahala ka gan shi kuma yana da khushu'i a sallah bai ji kunyar Allah a waje ba, a gaban mutane, wajen mu'amalolinsa da yake da Allah, ya aikata wannan, ya aikata wancan, duk miyagu, to ba zai risina kuma in ya zo gaban Ubangiji ba. Don haka idan mutum yana son ya ji ya samu wannan risina da khushu'i, har ya samu damar tadabburi irin yadda ake ba mu labarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar duk sallah yana yi yana kuka, sayyidina Umar ana jin na ƙarshen sahu yana jin motsin kirjinsa saboda kukan da yake a sallah, duk ba don komai ba, saboda tadabburi ga ayoyin Allah. Suna karanta ayoyin ne, suna tuno ma'ano ne, to wannan abun yana samuwa ne ga zuciyar da take miƙaƙiya, zuciyar da take dama a waje wajen mu'amalata da Allah maɗaukaki, tana yin abin da Allah yake so. Allah maɗauki muke roƙo dai ya saita mana zukatanmu, ya ɗora su akan hanya. Sai ce fa innahu ya'taqidu, to kun ga abin da so in kai gare shi shine, in kun lura kuma da me yasa malam yace fa hadha sharrul qulubi wa akhbathuha, wannan ita ce mafi sharrin zukata kuma mafi muni, domin kun ga ko a sakamako ina suke munafiƙai, fi darki al-asfali minan nar, duk wani kafiri, duk kangarewar kafiri, kun ga hasu fir'auna, fir'auna kafiri ne bai imani da Allah, to amma ko shi a sama saman su yake a wuta, munafiƙai a ƙasansa suke. Kun fahimci wato sharrin da ke cikin mutum ya zama munafiki? Asalin da ma munafiki wannan da ake nufi al-munafiq al-i'tiqadi, an-nifaq al-i'tiqadi, wanda ya siffantu da munafinci na aqida, wato zuciyarsa kafirci yake so, kafirai yake so, ya tsani musulunci, baya son ci gabansa, baya son alheri ya same shi a cikin zuciyarsa. Amma a waje ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina aiki kaza, ina aiki kaza, da sallah da gyara sahu, ba za a gane shi ba. In ya samu damar da zai cuci musulmi da shi za a yi, wannan shi ake nufi da munafiki, a zuciyar ba san musulunci yake ba. Shi yasa wannan shi ake nufi da munafikin da zai dawwama a wuta kuma can ƙasa. Amma annifaqul amali, munafinci na aiki, wanda shi ne annifaqul asghar, wanda ba fidda mutum daga addinin musulunci, ayyuka ne, shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiqi salas, ayoyin munafiki guda uku, idza haddasa kadzaba, ko wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana, alamomin munafiki uku ne. In zai ba da labari ya ƙarya, idan ya alƙawari ya saba, in aka ba shi amana me za a ce, ya ce ya cinye ko, to ba wani ba iya cinyewa ma zai bi, ya haɗiye ko tauna babu, mana ya ci amana, abinda aka yarda da shi a kansa aka ba shi, a neme shi a rasa. To wannan sunansa munafinci ƙarami, munafinci na aiki, ba munafinci ne da in mutum yana yinsa a ce masa kafiri ba. Don in ya zama haka, to an koma kuma mazhabar Khawarijawa, yadda idan mutum ya yi ƙarya sai a ce masa kafiri, ko in ya saba alƙawari a ce masa kafiri. Ana nan ana nufin munafinci ƙarami, ba don kuma saboda dalilai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa mai wannan sifar musulmi ne, a matsayin musulunci za a yi masa magana. Wannan dai mu kyale shi. Don haka kun ga sakamakon shine mafi muni a wutar jahannama, shi yasa dole ya zama cewa wannan zuciya ita ce mafi muni kuma mafi sharri. Allah ya tsare mu. Inji fa innahu ya'taqidu al-batila, domin ita wannan zuciya tana kudurtar ƙarya da barna, shine abin da ke zuciyar, yana ɗaukar ta haƙƙan, kuma ya ɗaɗa a matsayin cewa wannan batilan shi ne gaskiya. Mun gane abin? Ya taqidu al-batila haqqan, yana ƙudurtar ƙarya a matsayin ita ce gaskiya. Wa yuwali ashabahu, kuma abokansa, majibintansa, mataimakansa, mashawartarsa, su ne ma'abuta wannan ƙarya ɗin, su yake so a zuciya, su yake mu'amala da su. والحق باطلا اي فانه يعتقد الحق باطلا kuma yana kudurtar gaskiya a matsayin ƙarya ce su kunga munzu ku koma zuwa ga tuno sifofin munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake albatil shine bautar gunki a wancan zamani da kuma kada a bar abinda aka samu kai a ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda suke so ko a gurin su kuma wannan shine gaskiya a ci gaba da bautar gumaka kada a bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ƙasa ya zama shine mai jagorancin mutane addinin sa shi za a bi wannan azukatan su wannan ne ko ba wannan bane yawa amma a zahiri kuma gaskiyar da take ita ce gaskiya shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'anin da yazo da shi musuluncin da Allah madauki ya aika shi da shi wanda shi za a bauta wa Allah da shi kuma a samu sakamakon shiga aljanna wannan gaskiyar a wurin su shine batsi wancan abin da aka tashi akai ana so shine haƙo a wurin su wannan ana zancan can a zuciyar su ne wa yu'adi ahlihi kuma suna gaba da wannan me gaskiyar yawa wannan gaskiyar suna gaba da ita da kuma ma'abutanta suna gaba da ahlihi ma'abutanta sai ce fa Allahul musta'an Allah dai taimake mu ma'ana Allah shine wanda ake neman taimakonsa muna neman taimakonsa ya tsare mu daga munafinci to sai ce wa ashar bil qalbi alladhi lahu maddatani sai zuciya ta karshe yanzu kun fahimci zuciya ta nau'i ta uku nau'i na uku wato ta munafikai zuciya ta hudu wadda Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu ya ambata ita ce alladhi lahu maddatani ko tamudduhu maddatani wanda bangarori guda biyu ko abubuwa guda biyu suke karfafarta suke tallafota ta nan bangaren su tallafota ta can bangaren sai ce yana ishara ne da wannan nau'in zuciyar ila alqalbi alladhi lam yatamakkan fihi aliman yana ishara ne yana nuni ne abinda yake nufi shine zuciyar da imani bai kankama ba a cikin ta shine lam yatamakkan at-tamakkun ana nufin nan as-sabat imani bai tabbata ba a cikin ta walam yuzhir fihi sirajuhu sannan fitilar imani bata haskaka ba bata haske bata walwala bata kilkili a cikin wannan zuciya din haythu domin ko saboda kasancewar lam yatajarrad lil haqq al mahd wannan zuciyar bata tsireta tayi ikhlasi ga gaskiya tsantsar gaskiya ba alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu wa gaskiyan nan da Allah ya aika manzansa sallallahu alaihi wasallama da ita wannan zuciyar bata tsireta ma'ana bata zama cewa wannan gaskiyar ita kadai ce a gabanta ba tana tallafo nan tana karbowa daga can tana tare da ƙarya ta wani lokaci in ƙaryar ta zo tana burge ta kuma tana karba in gaskiyar ta zo wani lokacin kuma tana karba zaka ana kado ta nan ana kado ta nan shine abin da yake nufi sannan kuma bai zama cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah shine fi komai muhimmanci a wannan zuciyar ba inda wannan ne da za ku ga cewa an fifita wannan din akan wato waɗannan abubuwa na rashin gaskiya kun fahimci me yake nufi anan duk mutumin da don wannan kafin mu ji nan abin da nake so in ambata ma ba'atha Allahu bihi rasulahu wannan abin da Allah madauki ya aika manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi shine sama da komai fa wajibin musulmi duk mutumin da yace shi musulmi ne to tilas ne ya fifita wannan abin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sama da kowanne abu menene Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a saƙonce littafi alqur'ani ko ba haka bane abinda zaka iya sa hannu ka ganshi sannan kuma abinda qur'ani yake karantarwa da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shakhsinsa a matsayinsa na mutum da Allah ya zaba ya aika shi kansa sako ne daga Allah da halayensa da maganganunsa da dabi'unsa ta'adunsa mu'amalolinsa da yake da mutane zamantakewarsa da cikin gidansa da waje ya zama irin wannan rayuwar ita ce sama a wurinka da kowanne abu Allah ya aiko shi dan ya fidda mutane min al-zulumati ila an-nur min zulumati al-kufr wa zulumati al-jahl wa zulumati an-nifaq ila me nuri al-iman da nuri al-salah ya fidda mutane daga duhu duffai ba daya ba sannan zuwa ga haske duhun jahilci duhun kafirci duhun zalunci duhun munun kufurci duhun kowane irin kowace irin cuta a mai da mutane zuwa ga haske to wannan abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zama kai ma abun ka yafi komai muhimmanci yafi duniyarka duk abin da kake so a duniya to idan ya ci karo da wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baka zama musulmin kirki ba sai ka aje wannan abin da kake so na duniya in girma ne shugabanci kake so dukiya kake so sha'awa ce ta banza kake so to ka fifita abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akan wannan abin da kake so sannan ka zama mutumin kirki kun ga ai rashin wannan ne yasa munafikan suka zama munafikai ko ba haka muke karantawa ba da haka kullun ka tuhumi zuciyarka daga kaga cewa zuciyarka ba ta son Qur'ani zuciyarka tana jin nauyin sallah zuciyarka ba ta so a sa ta a hanya a ce ga abin da yake shine daidai to ka tuhumi imaninka kullum ya zama abin da kake so mai Allah yake so ya zama shine sama da komai abin da zuciyarka ko take so ko na sha'awa ko makamancin sa to kar ka bari kai dago shi sama ya zama daidai da abin da Allah madauki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ya Allah muna roƙonka ka ƙara tabbatar da mu akan imani yace bal fihi maddatun minhu wa maddatun min khilafihi wannan abin da Allah madaukaki ya aika manzon sa sallallahu alaihi wasallama da shi a cikin wannan zuciyar akwai wani abu na nasa din mana an karbi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din wani bangare wa maddatun min khilafihi akwai kuma sinadarin daban na abin da ya saba ma haka ta bangaren shubuhat ba a yadda ba raunin yaqini shakka ko kunto haka tsoro baka so ka bi ka zama straight akan hanya mina daga cikin abinda mutum zai miƙe a kansa kuma ya zama mutumin kirki wallahi duk abin da ya shafi harkar aqida to ba a boye boye a kansa ya zama cewa kowa ya san inda ka dosa ga inda kake musulmi ne kai mai san sunna baka tsoron kowa akan wannan abu wannan ita ce lahirarka a kansa za a yi maka hukunci bisa wannan zaka shiga aljanna muna roƙon Allah madauki kada ya shiga da kowa wuta a cikin mu ne wannan abun shine zai determining ina zaka tafi to wannan kuwa ya kamata a ce yafi komai muhimmanci yafi duk wani tsoro duk wani dan adam da kake jin kunyar sa to karka ji kunyar sa akan abin da ya shafi makomarka ta lahira kai tunanin tsayuwarka gaban Ubangiji zaka hadu da Allah akan abin da Allah yake so ko ko zaka hadu da Allah akan abin da mutane suke so kar su kyare ka wannan abin shi kamata ya zama cewa ka fifita sama da komai a lokacin kuma zaka zama maddar da take zama tafi karfi a zuciyarka ita ce maddatul iman da kuma wato hasken iman sai ce fataratan yakunu lil kufri aqraba minhu lil iman wani lokaci sai ka samu mai wannan zuciyar tafi karkata ko ita zuciyar tafi karkata zuwa ga kafirci fiye da imani wataratan yakunu lil imani aqraba minhu lil kufri wani lokacin kuma ka samu imanin yafi karfi dan da yazo yaji wa'azi zuciya ta raunana aka tuna masa Allah ya tuno kiyama ya tuno tsayuwar ya tuno hisabi aka kwatanta masa zafin wuta na jahannama ya karanta ji girman mala'iku masu ran wuta da yadda za su azabtar da mutum in aka ce su azabtar da shi sai ya gyara aikinsa yanzu kun tuno hadisin Hanbala wurin da anan muka zancensa ko ba nan bane ba nan bane Hanbala ɗaya daga cikin sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hadu da sayyidina Abubakar yake ce masa nafaqa Hanbala yace Hanbala fa ya zama munafiki sayyidina Abubakar yake ce masa ya haka zaka faɗi wannan ba munafiki bane sai ce shi gaskiya wani abu yake yake ta kokarin ya fahimce shi ya kasa gane ya lamari me ke yace to mu je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gance shi me ya faru shi na faqa hanzala yace hanzala ya zama munafiki shi da bakin sa yake fada ba sai Abu Bakar yake fada ba yana nufin kamar yace ya rasulullahi ni fa ina ganin kamar ni munafiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka sai yace wallahi ka ga mu za mu zo mu zauna a gaban ka kai mana zancen Allah zancen aljanna zancen wuta duk hankalin mu ya tashi mu tsorata amma in muka bar gunka muka koma gida har sai mu ji muna da karfin zuciya da zamu kwanta da iyalin mu mu yi wasa da yaya sai ci ni sai ga kamar ba da gaske muke yi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai abun ba haka yake ba ai dama wani lamarin sa'atan fasa'a yace wani lokacin wannan zai zo wannan zai zo to wannan ba ina makuntanta maka cewa zuciyar hanzala ita ce wadda ake magana a kanta ita ce wannan ba wannan ai matsayi ne na girma yasa har ya tuhumi kansa da wannan abu in ka ji ana faɗi cewa da amma wasu daga cikin sahabbai suna tuhumar kansu da munafinci karfin imani ne yake sawa su auna kansu yadda Allah yake so su zama kuma su kalli kansu shi sai yake ganin cewa ya ji wa'azin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunnansa ya ji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana fitowa daga bakinsa shiga cikin kunnansa take ba ta hanyar wasita ba kamar mu yanzu ta ina muka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wasita ta hanyar wasu da suka karantar da mu su ko dannan sun ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da shi sai ga in ya tashi kawai zancen lahiran nan zancen wutan nan da tsoran nan ya kamata a ce har ya mutu wannan tunanin ne a zuciyarsa bai kamata yayi wani abu daban ba sai ga yaushe yake da lokacin da zai kusanci iyali to ai kuma sai ya tuno cewa Allah ne yake ai aure Allah ne yake ai tarbiyar yayan Allah ne yake a zauna da su dan haka ba zai yi muku a ce wancan amanta shi wannan ma amanta shi dole a lokaci guda ake amma kowanne a ba shi haƙƙinsa ai mun fahimci zance yau dan haka zuciyar mutum ya zama girmama abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan ya zo da shi ya samu wa'azi ya zama kullu a cikin wannan abu yake gurgudan halinsa to wannan abin da yake faɗa wani lokaci idan aka yi mutum wa'azi sai ya rusuna amma can kuma daga baya in wani ko abokinsa ya zo masa ziyara ko shagala ta zo masa ko ya kadaita shi kadai me yasa na ambaci wannan malamai suna ambata cewa daga cikin hanyoyin da sharri ke saurin shiga wa mutum kadaici yana ciki ba kadaici na in mutane sun baci da sharri ka guje su ka koma kai wani abu na ibada in kana kai kadai to kai kokari ka shagaltu shi yasa da zikirin Allah musamman ko karatun alqur'ani ko wani abu da zai amfane ka kada ka bari kai kadai kana ta tunani akan wasu abubuwa in ba abubuwan alheri ba to shedan yana saurin matsowa jikin mutum sai ya sa masa tunanin sha'awa tunanin baci musamman yanzu da mutane suke tare da kayan sadar da su da duniya din nan a boye malamai suna fadakarwa sosai musamman a zamanin yanzu akan abinda malami suke ce masa dhunubul khalawat kun san dhunubul khalawat dhunubul khalawat shine zunuban da mutum yake yi in yake banta shi kadai ba wanda ya san me yake musamman yanzu zamanin computer ne zamanin wayoyin nan zamanin data ka sa data ka kunna ka kira wanda kake so ka yi chatting da wanda kake so Allah ne kawai ya san me kake yi sai kai da wanda kuke magana da shi to lokacin da kake kebantuwa da a irin wannan halin kai kokari kar ka zauna daga kai sai wannan abu in ba ta hanyar alheri za ka yi amfani da shi daga kaji ka gaji da yin aikin alheri to rufe shi ka aje dauki wani abun daban ko ka tashi in ba lokacin bacci bane fita ka je ka samu wani aboki ku tattauna wani zancen daban zama kai kadai kuma musamman tare da irin waɗannan abubuwan in baka tsaya sosai ba to shedan ya fi saurin lababo wa mutum ya sa shi ya shiga hanyar kalle-kallen abin da zai cutar da idanunsa ya cutar da zuciyarsa ya sa masa cuta da kuma rauni na imani a zuciyarsa Allah muke roƙo ya tsare mu ku kai kokari ku kiyaye wannan abun yana cikin abin da ke lalata zuciyar mutum shi dhunubul khalawat ina ganin ka mutumin kirki a boye kuma tsakaninka da kanka tsakaninka da ubangiji kai ka san ba haka bane wannan abu yana cikin abin da kan hana mutum nasara a duniya da lahira Allah tsare mu sannan sai shi wal hukmu lil ghalibi hukunci yakan karkata ne zuwa ga abin da yafi galibi in imani ne galaba a wannan zuciyar to shikenan mutum sai ga cewa karfin imani yana tare da shi in kuma rashin imanin ne sabanin sa ne saban Allah ne kafircin ne ma munafincin ne shi ma sai ka ga shine yafi karkata yafi rinjaye a zuciyar mutum wa ilahi yarji'u kuma zuciyar nan zuwa ga wannan take komawa ma'ana tana komawa zuwa ga imani idza kana al-imanu aghlab tana komawa zuwa ga nifaqi zuwa ga nifaqa idza kana an-nifaqu aghlab to Allah ya tsare wannan shine karshen wannan asar da bayanin ma'anonin sa kuma shine ya kawo mu zuwa ga karshen wannan babi babi na farko na wannan littafi akan meye magana yawwa inqisamul qulubi ko yawwa yadda zukata suka karkasa suka karkasu zuwa nawa uku wace da zuciya lafiyayya ko da kuma wace zuciyar eh da zuciya al-marid mara lafiya da kuma wace ce ta uku da kuma zuciya matacciya wanda alheri ba isa zuwa gare ta karkashin wannan ne kuma ya kawo mana wasu abubuwa duk da suke da alaka da wannan har yanzu kamar yadda ambata mana muqaddima muke a wannan littafi din na bayanin hanyoyin da shedan ke lalata mutum Allah madauki ya tsare mu sai mu je babi na gaba shine albabu thani fi zikri haqiqati marad alqalbi
albabu thani fi zikri haqiqati marad alqalbi قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أمرهن ألا يلين في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها
الليان المرأة المعطية الليان
المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة ومع ذلك فلا يقشن في القول بحيث يلتفت بالفحش بل يقولن قولا معروفا وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون واليهود الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
طيب جزاك الله خير بابنا بيو أو نلتاك مالا ابن القيم يكي شوى الباب الثاني بابي نبيو أو نلتاكنا إغافة اللهفان في ذكر حقيقة مرض القلب wajen ambatan haƙiƙanin cutar zuciya rashin lafiyar zuciya a ce zuciya ba ta da lafiya me ake nufi haƙiƙanin wannan cutar shi zamu ji a wannan babi din qallahu ta'ala 'anil munafiqin Allah yana magana dangane da munafikai yana cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zukatansu akwai wata cuta kuma Allah madaukaki ya ƙara musu wannan cutar saboda sun zabi haka zuciyarsu ta karkata zuwa ga ƙarya da barna da kokonto da rashin yaqini da kafirci da munafinci wannan abin shi suka fi so sai Allah madaukaki ya ƙara musu wannan cutar ba dan mugunta ba saboda su suka zabi haka duk mutumin da kaga ya shiryu akwai zabi nasa da ya zaba sannan kuma Allah madaukaki shine shiryar da shi wannan mun san shi a babin imani da qaddar ko Allah madaukaki ya san abin da duk muke yi shi ya rubuta a lauhul mahfuz da nufin sa da ganin damar sa ake yi sannan kuma shine mai halitta duk abin da muke aikata to bisa wannan kaida kuma duk abin da ya shafi ayyukan mu wannan shine munzalik din da a karkashin sa in bid'a suka karkace a babin qaddara mu'tazilawa musamman qadariyya gefe guda da kuma yan jabariyya rashin fahimtar abewa mutun zabi a hada wannan abun kuma da ganin damar Allah kasa tawfiki a wannan babin shi jefa su cikin wannan bid'a ba wannan din zamu shiga ba abin da ke so in fada dai shine Allah ne ke shiryar da zukata Allah ne ke batar da zukata amma ka ji an ce Allah madaukaki ya shiryar da mutum mutum ya zabi shiriya Allah ya taimaka masa kuma shiryar da shi in ka ji wani ya bata mutum shi ya zabi batan Allah kuma ya an giza shi ya ci gaba da batan sa kun fahimci abin ba haka kawai Allah ya zabi ga damar wannan kai ka lalace ka shiga wuta dama ya hukunci ya fada amma kuma wannan hukuncin nasa na lauhi mafu ba a kansa shi kadai yake aiki ba yana da alaka da zabin ka domin bisa wannan zabin ne za a yi maka hukunci nan tashin alkiyama in ba ka da zabi aka ce za a sa ka a wuta to kaga an yi zalunci Allah kuma ya zalunci don haka dole wannan zabin ya baka zabi ne don ya baka damar ka zaba amma kuma zabin naka ba zai fi karfin zabin sa ba saboda shine sarki shine mai iko akan komai kada mu koma cikin babin kaddara din ina so kawai in tuna mana ne maganar in ba kuma sabon malam mai risala ibn abi zaid al-qirawani a cikin muqaddima sa ya ambata mana cewa Allah madaukaki ya hadi man ya sha'u ko a bi fadlihi ko yana shiryar da wanda yaso sai ce me bi fadlihi sannan wa yudhillu man ya sha'u wa yakhdhuluhu sai ce me bi adlihi yana batar da wanda yaso ya kyale shi bai taimaka masa ba shine khidlan in an ce khadalahu ba wai kamar da ake fassara da shi ya tabar da shi asalin khidlan shine barin mutum a ki taimakon sa a kyale shi shi kadai to wannan yin haka din bi adlihi da adalcin sa ne domin Allah baya zalunci mun fahimci wannan babin to wannan karka kasa fahimtar wannan fazadahumullahu maradan wani sito ai Allah ne kenan ya batar da su Allah ne batar da su ya kara musu cuta bayan sun zabi haka wa qala ta'ala Allah nan da abin da yake so ya fada shine ya tabbatar da cewa akwai wani abu da ake ce ma cutar zuciya gashi a cikin alqur'ani wa qala ta'ala Allah madaukaki yana fadi liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladheena fi qulubihim marad wannan mun karanta wannan aya a baya ta suratul hajj dan Allah ya sanya abin da shaytan din nan ke jefawa na tilawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko annabi yake dan Allah ya sanya wannan abin ya zama fitnatan lilladheena fi qulubihim marad ga wadanda yake akwai ya zama fitina ga wanda yake akwai cuta a zukatansu shi ma nan aya tana magana akan maradul qalbi wa qala ta'ala hayyanzu Allah madaki yana cewa ya nisa annabi ya kuma tan annabi sallallahu alaihi wasallam lastunka ahadin minan nisa ku fa ba dai kuke da sauran mata ba ko nan ya isa matsayi ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba dai kuke ba Allah ne ya faɗi wannan ba kamar yadda sauran mata suke ba kuna da bambanci da su falalarku a kansu babba ce Allah ne ya zabe ku ku zama mata ga wanda yafi kowa daraja a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan a lahira ku ne matansa yace lastunka ahadin minan nisa in ittaqaytunna in kun ji tsoron Allah fala takhda'na bil qawli kada ku rausaye murya in kuna magana shine fala takhda'na bil qawli in kuka yi haka fayatma'a alladhi fi qalbihi marad sai ya zama cewa wanda a cikin zuciyarsa akwai wata cuta cuta ta sha'awa sai ya rika kwadaituwa ya sa ran cewa zai samu abin da yake so na wannan cutar tasa ta zuciya nan daga cikin nasoshin nan zaka iya rabawa a cikin cututtukan da aka ambata kowanne a matsayin abin da muka karanta a farkon littafin nan da har zuwa yanzu in ka karanta aya zaka iya cewa wannan wata irin cuta ce cutar shubuha ce ko cutar sha'awa ko za ku iya ganewa ko a kowace aya nake nufi idan misali ayar farko fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ta me ce ta shubuha ce shi yasa kuga malam tabari ya faɗi nan abin da ake nufi cuta ce ta aqida haka malam qurtubi ya faɗi abin da yake cikin zuciyar na jahilci da zalunci da kafirci da munafinci da shakka waɗannan su ake nufi kun ga nan ana zancan abubuwa kenan ne na shubuhohi duk abin da zai zama musu yana su kasa gane gaskiya a hakikanin ta ta hanyar ido zuciyar su kuma ita ma an lullube ta ba za su iya fahimtar abin da ke shine gaskiya ba kuma su iya zama suna da kokonto ba su da yaqini ba su yarda da gaibi ba sabanin wanda Allah madauke fara yaban su kafin ya zo ya ambaci waɗannan a cikin suratul baqara din ana fahimtar zancen to in ka zo kuma liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wani ita ma wace nau'i ce shubha ce ita ma tunda ana zancen abinda manzo yake karantawa ne shaydan yulqi shay'an fihi kun ga me yake shigarwa ku a cikin harkar aqida ce ko sakon da Allah ya zo da shi ya aiko kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ake so a gurbata kun ga wannan a bangaren me yake bangaren shubha ba bangaren sha'awa ba to wannan fa ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa'i إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ونعيد المرض مرض الشهوة يوا ميتوتا توتا تشعوة وندباء بند يكسو إلا يلالات ييذنا ييبرنا يبات أعن وسو كالمشي قدي دنيسا متأج كين يوان يسي أمرهن نما نيكتوا Allah madaukaki ya umarci matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah yalinna fi kalamihinna cewa kada su tausasa a cikin maganarsu su daina rausaya da karya harshe da ranguda maganar da za ta ja hankalin wanda yake akwai cuta kun ga nan ku duba ku gani ai a dabi'ance duk dan adam inda lafiyar sa lau namiji Allah ya sa masa wannan sha'awa zuwa ga mace haka ne aiko to anan gurin kun ga tunda ana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu dan adam inda zai zuciyarsa har sha'awa za ta taso masa dangane da su in ba wanda yake akwai cuta a zuciyarsa ba wujudin karkata zuwa ga macen shi kadai ba shine abun barna ba idan matar ta zama ta halacce gare ka ko idan matar ka ce dama an tsara mata daga cikin abin da ake so ma bal za ta samu lada shine taimaka rangwada taimaka ado taimaka duk irin wannan kissar da za ta jawo hankalinka ya tattara gare ta ta dago maka da sha'awa yadda za ka biya mata bukata kai maka biya wa kanka bukata wannan alheri ne kuma lada ma za a samu akai kun ga wannan irin wannan karkatar da kaunar da soyayyar da sha'awar ai ba cuta bace an kira wannan cuta saboda ana magana ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su yadda wajibi a kiyaye haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mutunce to haka su ma wajibi ne a kiyaye musu haƙin su babu zancen sha'awa tsakanin wani da su domin su kamar yadda Allah madauke an bata mana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatul mu'mini dukkan mutumin da yake gashi ga uwarsa to in kaji maganar sha'awa tana darsuwa a zuciyarsa dangane da uwarsa to labud an yakuna fi qalbihi marad ko ba haka bane yanzu dole ne ya zama cewa a zuciyarsa akwai wannan cuta ta sha'awa ko da a wannan iyayenmu na yanzu ma'ana ba iyayenmu matan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ce mutum yana tunanin sha'awa wannan dai sha'awa zuwa ga mahaifiya da ta haife shi ai akwai cuta kun gane abu yau don haka ba wujudin sha'awar matan kawai idan matan halal ne wannan ba shi ake zance ba dama saboda suna da alaka da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su ake magana shi yasa ya zo da haka don haka amarahunna Allah madauki ya umarce su an yalinna fi kalamihinna Allah yalinna fi kalamihinna kada su zama masu a rausaya da tausasawa da taushi fi kalamihinna kama talinu almar'atu almu'tiyatu liyanu gyara wannan rubutu shi yasa wasu suka kasa fahimtar yadda zan sake ba al-layan bane al-liyan kuma marfu'i ne shi ma matsufi ne akan wannan almu'tiyatu din yawa matar da take mai taushi mai saukin ja ita ake cewa al-mu'tiya wadda take la taruddu yada lamisi mun fahimci abin asali suka ce an dauko wannan daga fadin laraba suna cewa qausul mu'tiya idan baka ta zama tana da taushin da in an ja za ta jawo in an sake za ta saku to ana ce mata mu'tiya to haka idan mace ta zama ba ta rike wato tsare kanta idan an kawo tai tana sake to ana ce mata al-mu'tiya al-liyanu nan al-liyanu za ku karanta da kasaran lam al-liyanu ita ce mai tausasawa fi mantiqiha a wajen maganarta ma'ana tana tausaya tana rangwada wato ko dake an ce rangwada physical ne ko da abin da ya shafi kada jiki ne yawa nan ana zancen wato karkata da raunana da kuma sassauta da tausasa murya ta yadda za ta jawo hankalin namiji to matar da take irin wannan ana gaya wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasu yi irin nata kun fahimci wannan yawa to sai ce fayatma man fi qalbihi maradu shahwati idan aka ballantana shine ma'anar wannan fa'un din ballantana ya zama wanda yake akwai cutar sha'awa a zuciyarsa ya karkata ya kwadaitu zuwa ga yana ga kamar zai samu biyan bukatarsa wa ma'a zalika amma kuma duk da haka fala yakhshunna fi alqawli kada su zama kuma sun yi kaushi wajen magana dole a saisaita su bi haythu yaltahiqu bil ku yaltahiqu bil fushi yadda magana ta su za ta risku da cewa ai sun aikata sun fadi alfasha alfasha nan amana ta larabci ba amana ta hausa ba bahaushin yace alfasha yana nufin an yi zina ko yawa hakan kuma yake a cikin larabci din ma alfasha in ka ce alfahishatu to ita ake nufi amma an ce alfuhshu to ne kuma daban ba ita ce alfasha ba ana nufin muni a wajen zance galibi yana zuwa a kauli ne cewa alfuhshu min alqawli mummunan zance to kar kuma su yi wannan dan an ce kada su raunana harshen su su rika jawo hankalin mai sha'awa to kuma ba a nufin su yi zagi ba a nufin su yi cin mutunci ba a nufin su yi magana da za ta nuna kuma sun yi fuhushu alfuhshu min alqawli sun yi magana ta wato muni mun fahimci abu kullum mai ake so su zama kenan matsakaita ta yi magana mace in tana magana da namijin da ba wato mijinta ba ba kuma mahraminta ba ko da ke nan ko da mahraminta da ma maganar irin wannan da zai tada sha'awa ba a yi yawa ko da mahrami ba a yin maganar da za ta jawo sha'awa maganar da jawo sha'awa ana yin ta ne tsakaninta da mijinta duk wata rangwada da za ta iya masa da ado na jiki da ado na baki da jan hankali ta tsare kayanta a gida kada ya fita idan ya aikata barna wannan shine abin da aikin mata ne wannan yana ga cikin abin da kuma ake son su yi haka din amma idan ya zama cewa ba mata ba ce ai shi mutumin ba mijinta ba ne to kada a samu irin wannan magana ya shiga tsakaninsu shi yasa yana daga cikin abin da wajibi mu tarbiyantar da matanmu a kai kowa yana da mace koya mata cewa duk mutumin da za ta yi magana da shi to ya zama cewa maganar gaba ɗayanta ka iya wasafta ta kace ta zama wholly official daga farkonta har ƙarshe official magana ce kawai ba wani private zance me ma'anar official abin da nake nufi kar ta zama too personal ya zama kar a shigo da wani zance wato wanda zai nuna wata karkatar zuciya ko kusa ko alama in asibiti ta je gurin mai kati da wanda suke mu'amala da shi ai shine da mai kati da mai laboratory da likita galibi ko da masinja da zai miƙo mata wani abu to kar ta yi rashin kunya ta faɗa musu wata magana ta ce ita tana tsare addininta kada kuma ta zama tana rausayawa tana kada harshe tana maganganun da za ta ja hankalin namiji a tayar masa sha'awarsa ta zama cewa ya sunanki ko kawo katinki gashi me yake damunki ta faɗa da kaza da kaza ne da kaza da kaza a wani bangare na jiki ta faɗa babu rausayawa babu karkada muryar da zai ja hankalin likita ta ji tsoron Allah kuma a lokacin da za ta yi wannan ta san Allah ya san zuciyarta hakanan a laboratory ta je za a auna jini ko za a yi mene duk wanda zai taba wani bangare na jikinta a bisa larurar dole aikin asibiti sai an irin wannan to ta ji tsoron Allah lokacin duk da za ta bashi wani bangaren adaujini ko makamancin irin waɗannan ko kuma in babu mace kenan da za ta yi mata wannan aikin ko magana ta taso to ta faɗi magana ga wannan namiji ba ta rashin kunya ba sannan kuma ba wanda za ta nuna wani alamar invitation da gayyata a cikin zuciyarta ba an fahimci wani abu duk yadda za ta tsare mutuncinta kuma ta bi dokar Allah wannan shine wajibinta to dan ka fala yakhshunna fil qawli bi haythu kun ga wannan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma wannan fa ma wanda su iyaye ne in suna magana ma da mu fa a matsayin iyaye ne amma duk da haka an ce kar su yi al fukh min al qawli yayin da suke magana da wasu maza bal me za su yi yaqulna qawlan ma'rufa su faɗi magana da take ta alheri magana mai kyau magana da aka san cewa akan daidai take ba wanda take akwai karkata ta barna ba ba kuma wanda take akwai zagi da cin mutunci ba wa qala ta'ala Allah madauki kuma har yanzu ya ambata la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim la illam yantahi almunafiquna munafiqai walladhina fi qulubihim marad da su da waɗanda yake akwai cuta a zukatansu in ba su daina ba in ba su hanu ba shine la illam yantahi in ba su hanu ba wal murjifuna da su da masu yawo da tada hankali da yada zancen banza sune al murjifun al irjaf shine yawo da jefa magana dan tsoratar da mutane da tada hankali ce ai akwai ana tsoron fa mushrikan nan shirin da suka yi fa wallahi ba na wasa bane saboda suna son mu'minai su tsorata su je wannan unguwa su ce ai akwai fitina ana tsoron za ta auku wuri kaza su je wannan wuri su ce kaza su je wannan wuri kawai abin da suke so gari ya rikice a tsorata a tada hankali wani shi ake nufi da irjaf ko mutane da suke sa'ayi domin su bata tsakani su dauki magana su je su kai wani wuri ba wai wanda zai dauki zancen wani ya kai wani wannan mai annabimanci kenan ko wanda zai je ya samu wani dan ya gaya masa maganar da za ta ruda shi dan ya rikice ko ya samu adawa tsakaninsa da wani ko kuma ya rikita gari wannan shi ake nufi da murjif yawa to da masu irjafi da munafikai da masu cuta a zuciyarsu wanda dai sune munafikan in ba su hanu ba wanda suke a cikin madina in ba su hanu ba to Allah ya ce lanughriyannaka bihim za mu shunshuna maka su mana za mu shunshuna ka gare su kun san shunshunawa a Hausa ko ku sani ba shuni ka shuna wa mutum wani abu misali mutum yana rike da kare shunshuna shi zuwa ga yaje kamo wani abu to shine ake nufi da igra'i ma'ana za mu zuga kan mu tayar da kai ka je ka auka musu shine abin da ake nufi lanughriyannaka bihim ma'ana idan ba su daina ba to za mu baka umarnin ka auka musu kai musu abin da za a baka umarni a kansa kun ga shi ma nan an yi zancen mene marubun kalbi cewa masu cuta a zuciyarsu to saboda lokaci ya kusa ɗaya ayar mu kyaleta sai darasi na gaba tunda dama har malamin shi ma ya tsaya ya yi mana wata magana a kanta da hikimomi da aka ambata wannan wato ayar suratu al-muddathir insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba sai mu magana akai a dunkule dai mun shiga babi na biyu da yake mana magana akan cuta ta zuciya cuta ta jahilci cuta ta zalunci cuta ta shirka cuta ta rashin yaqini da kokonto akan addini cuta ta sha'awa sha'awan nan ko ta kuɗi ko ta mulki ko ta farji da diddai abin da yake dan adam yana sha'awarsa to waɗannan cututtukan su ne za mu ji a wannan babi din insha Allah wannan kawai muqaddima ne mallan ya fara kawo mana ayoyin da aka ambaci kalmar maradul qalbi kawai abin da yake yasa ya kawo mana wannan ayoyin kenan sauran maganganu insha Allah da suke da alaka da wannan za su biyo bayan waɗannan al'amura din insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana al'amuranmu Allah ya kyautata mana halayenmu Allah ya tsabtace mana zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu bisa hanya ta ƙwarai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo har yanzu ya biya wa kowa buƙatunsa na alheri ya tsare mu daga fitintunin duniya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik